Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan aka je kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kacokan ta voahausa.com. Masu gaba
Daula Salim.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Alhamis 16 ga watan Agustan shekara ta 2018, za mu yi magana ne akan mahimmancin aikin sa kai don wayar da kan al'umma game da kiwon lafiya da gano cututtuka kamin su kwantar da mutane.
Haka yake, mun dauki wannan darasi ne bisa ga yadda wata tsohuwar kungiyar dalibai mai zaman kanta a Jamhuriyar Niger game da ayyukan likita suka hada kai da daliban da ke koyon aikin likita a halin yanzu, wanda suke zagaye domin kungiyar na ci gaba da abin da ta saba duk shekara-shekara da daliban jami'o'in. Shin me yasa aka kafa wannan kungiya, me kuma suke?
Abin da yasa aka kafa ta su ne yayinmu lokacin da suke a nan jami'a. Kun san jihar da magaran babban jiha ce, da suka zo nan wasu sun zo daga sauran gundumomi, kenan ba su san ba juna tsakanin, sai suka ce ya kamata su samu ta kungiya wanda zai sa su ƴaƴan jihar su san juna tsakanin su. Sauran dalibai na sauran filiyar suna haduwa su tsara tunatarsu da yara abin da za su yi a nan gaba. Amma su ma fannin kiwon lafiya suka ce ya kamata su huto da wani abu wanda na duba kiwon lafiyar mutane wanda za su ƙara jahal al'umma, tunda shi ɗalibi ba kuɗi ba gare shi da zai ba mutane,
amma don taimakawa al'umma.
Yawwa, don taimakawa al'umma, abin da ya karanta ya zo al'umma ta yi amfani da shi.
Madalla, bayan tattauna a zauren muhawarar yau da gobe, muna tafi da wasu amsoshin tambayar da muka mako a Facebook da Twitter. Sannan idan kuma akwai sauran lokaci, za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku ta lambar wayanmu.
To yanzu, kamar yadda Daula ta faɗa, bari mu faro da tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. Muka ce ta yaya ya kamata mu haɗa hannu domin yin aikin yaƙi da cututtukan da ke kewaye da mu, kamar irin su ciwon sukari da hawan jini da makamantansu. Sai ku kasa kunnuwa, ku ji wasu amsoshinku.
To, sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru, inda yake cewa salam filin yau da gobe. Shirin matasa, hakika za mu iya bada gudunmuwarmu a wannan fannin kiwon lafiya ta hanyar samar da duk wani bakon abu da muka ji a jikinmu da ba mu yadda da shi ba, domin mu garzaya asibiti.
Haka, to sai kuma Maryam birnin Sokoto ta ce, yau da gobe za a iya kaucewa kamuwa da manyan cututtuka idan kafafen yaɗa labarai kun tashi tsaye da taimakon likitoci kuna wayar da kawunan jama'a. Gashi muna ta yi.
Sai Adamu M. Ala Damban, inda yake cewa mataki ɗaya ya kamata mu ɗauka shi ne a kowanne wata mu dinga ziyarar asibiti domin sanin halin da lafiyar mu take ciki. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To, mun gode. Ai, ko da ma sau ɗaya ne a shekara, kaje
Allah dai ka rage hanya. Ana son kamar duk bayan wata shida ne.
To, yana da kyau, kin ga haka. To, sai kuma sakon Rilwani Ibrahim London ba Adamawa yace, abu na farko shine mu taya su da addu'a, mu ba su abinda Allah ya hore mana, kuma mu dinga ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya. Allah ya kara mana lafiya, amin.
To, sai sakon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yake cewa mafita kawai idan yanayin jikinku ya canja, to sai ku hanzarta tuntuɓar likita domin tabbatar muku da lafiyarku, sannan a ringa bin ka'idojin shan magani.
Haka yake. Sai Maryam Malam Josh Alsana faɗa daidai, ta ce wayar da kan al'ummar shi ne kawai mafita.
To, sai Aminu Adamu Malam Madori, inda suke cewa salam yau da gobe, ikon Allah. To hakika wannan hanyoyi masu sauki su ne kamar ziyarar likita akan kari da kuma kiyaye hanyoyin kamuwa da cututtuka ku tashi lafiya uga kabara da tawagarsa.
To mun gode sosai sai Isa bakanikin waya Saddam yace to abin da ya kamata mu yi shine kamar haka mu rika yawan ziyarar likitoci kuma mu da bada shawara ga ƴan uwanmu akan amfanin zuwa asibiti.
To sai sakon Muhammadu Sani Jangebe Allah sana fada wannan sunan daidai inda yake cewa salam yau da gobe ni dai a yau bazan ce komai ba sai dai ina muku fatan alheri amma zan kasance da ku domin jin abin da masana za su ce.
Haka to sai kuma Jibrin Umar Nabasa yace gwamnati ta gina asibitoci lunguna da sako kuma ta dauki ma'aikatan kiwon lafiya kwararru da kuma samar musu kayayyakin aiki masu kyau su kuma mutane duk wanda ya ji abin da bai lamunta ba a jikinsa kenan ya gaggauta zuwa asibiti.
To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
Haka yake. To haka yake sai mu ce mun gode da waɗannan sakonnin da kuke aiko mana. To yanzu daula ai sai mu yi gaba kin san akwai tattaunawa a gaban mu.
Eh to bari mu ji tattaunawar mu da wakilin Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da matasa game da tawagar ɗaliban da suke masu aikin lafiya da suke gwajin mutane a jamhuriyar Niger a kowane shekara.
Eh kuma kyauta suke yin wannan abu. Su ko kungiyar ɗalibai ce amma kuma duk da wa'ancan sun fita wanda suka kafa ta to suna hada yanzu da sababbin ɗaliban da suke cikin jami'a suna wannan aiki.
Eh suna gwagwada mutane akan cututtuka kamar su hawan jini da su diabetes a kyauta.
Haka.
Yare kasance al'ada duk shekara a lokutan hutun ɗalibai waɗannan ɗaliban jami'ar Niamey dake karatu a fannin kiwon lafiya na shirye shi wannan zagaye na musamman a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar waɗanda ke shirye gwaji na musamman kan cututtuka daban-daban ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ɗaliban jami'ar Niamey ɗan asalin yankin da Magaram da kuma Kabiru Isa shugaban wata kungiyar matasa dake gudanar da ayyukan sa kai a jamhuriyar Nijar wacce ake kira MGCPS a takaice. To Muktar da kai zan farawa shin wani karin bayani zaka yi muna game da aikin ita wannan kungiyar ta ku?
Ita dai wannan kungiyar ta hada dalibai na jami'a wanda suke karatu fannin kiwon lafiya kuma da sauran ma dalibai wanda suke karatu fannin kiwon lafiya na sauran ecole. Abin da yasa aka kafa ta sune yayin mu lokacin da suke a nan jami'a. To kun san jihar da Magaran babban jiha ce da suka zo nan wasu sun zo daga sauran gundumomi kenan ba su san ba juna tsakanin sai suka ce ya kamata su samu ta kungiya wanda zai sa su ƴaƴan jihar su san juna tsakanin su sauran jihar ma haka ne suke
wato suna tattauna tsakanin su
yanzu da suka kafa kungiyar manna an suka tafi hutu babban hutu da ake ce ma vacancy sauran dalibai na sauran filiyar suna haduwa
sauran fannoni
suna haduwa su tsara wanda abinda ake ce ma kurde vacancy tunatus da yara abinda za su yi a nan gaba. Na su ma fannin kiwon lafiya sai suka ce ya kamata su huto da wani abu wanda na duba kiwon lafiyar mutane wanda za su kara jahal al'ummas tunda shi dalibi ba kudi ba gare shi da zai ba mutane
amma don taimakawa al'umma
abinda ya karanta ya zo al'umma ta yi amfani da shi. A lokacin nan sai suka fara tsara zagaye na su je gari ruwa su zo da magani su gwada lafiyar mutane wanda bai da lahiya an muna da maganin mu bashi wanda yake da lahiya kuma sai ayi abin da ake ce ma depistage. To a haka nan suka fara kadan tun shekarar 2002 suka fara wannan ayyuka yanzu har ya kai duka sauran jahohi su ma sun dauka suna yi cikin muna wannan ayyuka ne a cikin yayin mu wanda suka kafa kungiyar akwai wanda da ja yanzu sun zama su ma masu koyarwa a nan Abu da Mumuni.
Fannin na kiwon lafiya.
Yawa, fannin na kiwon lafiya. To a cikinsu ne akwai wani wanda ake ce ma Dr. Aminu su suka kafa kungiyar kuma shi specialist ne na harkar cutar sukari. Yanzu da ya zama specialist kuma suna da ONG. Da ja shi yana ɗalibi ya yi wannan ayyuka sai ya gani ya kamata a kan abin da muke yi na da ya ƙara mana sauran cututtuka da suke damun al'umma fannin cutar sukari da cutar hawan jini. To ONG kinsu su ne suka kawo mana tallafi yanzu shekara 4 da muka fara wannan banda abin da muke yi da kuma mun kara depistage kenan gwaji na cutar sukari da cutar hawan jini
bayan waɗannan cututtukan na diabetes ko ta suga da cutar hawan jini akwai wasu cututtuka kuma da kuke kula da su
yawa daga mun je kowanne gari an muka je akwai abin da ake cema consultation kenan mutum ne zai zo ya hadu duk matsalolin da yake da duk irin cutar da kake da an dai muna tunda mu dalibai ne doktorori ne mu duk abin da kake da ka hadi muna iya gane wata cuta ce an dai muna da maganin anan muke baka amma ban mu da maganin sai mu yi referan ka mu ce ma ka je babban likita ta da magaran tunda ga matsalar ka kenan a fara magani tunda wuri tun kafin abu ya zama matsala
Malam Kabiru shin ya kuke kallon wannan aikin na sa kai a fannin kiwon lafiya da waɗannan matasan suka girgiro
lalle abu ne wanda sun ka dauko mai umfanin ƙasa saboda sanin kowa ne kowa ya san cikin tsari na kiwon lafiya a ƙasar Niger ko suna wani slogan ɗan Dr. Furdimil Abitan don kenan kaga kowa san akwai karanci irin waɗannan abubuwa mai duk da haka sun ka samu wannan nazari saboda jahilcin al'umma kuma wani bi ba za su tayi likita akan wata cuta to kaga shine sun kai tunani banda gidajen likita kanana-kanana da aka yi saboda kusanci mutane su sun samu wannan tunani lokacin da aggare su na hutu sun ba da kansu zuwa ga al'umma ga su zaman banza duk da ko cikin hutun ba zaman banza ake tunda akwai masu taisa akwai masu ayyuka duka gaba ɗaya amma sun yarda su tai su iske wannan al'umma har garuruwa na ƙarshe kaga abubuwan da hadi dai da ka jaya magana ka san magana ce ta mutane kwararre za su auna ka abinda aggare ka nan kusa wani ciwon sukari da wani hawan jini su gaya maka kuma su baka shawara ka dauki matakin ne saboda ai evitan waɗannan abubuwa na biyu kuma gashi da kan sha hudu ya ce abubuwan da ke ƙarhin su suna iza su can wajen likitocin da kamata su kula da lafiyar su kenan bisa ga wannan abun sai a ce abu ne na kware kuma abu ne waɗanda suke na tabbat al'ummar ƙasar nan za ta shi daɗi haka kuma tabbat su ma kankansu za su unhwana ma ƙasa domin ƙasa ita ta ɗauke sun kai karatu biyu haka nan ne ake so wannan abu nasu abu ne mai ƙarfi wanda ya kamata mutane su mai da hankali gaba su goyon baya a kan shi ba da goyon baya shina da yawa kawai da hadi su ba kuɗi a garin to cikin ba da goyon baya kawai da kuke yi wannan kuma ba da goyon baya kuke saboda muryar su za ta tahi nesa wanda ya shiya ya gane abin yana da muhimmanci waɗanda an nan gagari su mu su kama musu ga cewa mutane su hito tunda Allah ya bada wannan sa'a mutane su hito a duba su abubuwan da kamata su yi musu na shawara su yi musu na shawara tunda abin daga shekara zuwa shekara ne to haka nan na da ana yin haka ina ganin ƙasar mu ta Niger za ta ci gaba za a rage mana wata mummunar kalma a cikin sahu ƙasashe
Malam Muktar me kuka yi la'akari da shi watakila wanda ya baku tunanin shirye shi wannan zagayen
abinda muka yi la'akari da shi shine kamar yanzu wannan abin da ya hadi kasan mu gaskiya akwai karamcin manya-manyan likitoci wanda ake cema doctor na daya na biyu kuma akwai jahilcin mutane ciwo an ba ya kai inda baka iya tashi ba baka zawa likita na uku kuma ka san mutane basu da hali saboda duk wanda ya zo likita ya san akwai kashe kuɗi to shine muka duba muka gani me yasa mu buma tashi ba mu je har wajen uwayen mu tarra su inda suke mi wannan aikin kyauta an ka ce kyauta ne mutane da ya za su zo duk shekara muka tai sai mun samu cututtuka biya wanda suke ba mu mamaki anan mun gansu a karanta a cikin liver mai an muka je ta muna ganin su a wajen mutane
wato a zahiri
wanda mu za mu ce musu ga abin da kuke da ga magani ko kuma ku je a ci gaba da tunda mu kwana uku kwana hudu sati ne muke yi kenan cuta ku ba yi treatment ba a sati sai mu ce ga likitan da ya kamata ka je duba ka turke ka ci gaba da tratamakin ka shine yasa vraiment muka ce za mu tai har inda mutane suke kuma su ma ƴan uwan mu na sauran jahohi babu inda su je ba har difa duk da ma abinda ake a difa yanzu haka akwai wanda suna nan suna yi a Mena Sawadawa
duk da matsalar tsaro
kenan duka Niger ne
to anan kamar bayan kun yi gwajin kun gano mutum yana da wata cuta ko aksan haka me kuke mishi
zan dau ma misali na kamar cutar sukari an muka yi gwaji tunda muna da aparai wanda surplus za mu san mutum yana da ko bai da an muka yi abin da muka gani akwai lokacin da an ka gani cutar an hwara ce tai zaka ba mutum konsai
na shawara
shawara na yanda zai yi furke abun kai yayi ci gaba da faruwa konsai kin wannan kadai ya isa a lokacin nan an tana faru hari mutum ya kiyaye abubuwa da yawa akwai lokacin da yawa riga kai akwai lokacin daga mun gani mutum ya kai da wajen da kawo magani ne zai sha an bi shawo magani yana iya samun complication abinda ake cewa babban matsala wanda zai ta kai shi ga kwanci akwai lokacin da an muka gani deja abinda yake da matsalar da yake da ban mu da maganin ta ma'ana deja ya shiga complication ya mace to mu rubuta takarda mu duka jawabin abinda muka gani likitocin da suke jihar da magara specialist manyan specialist su ma lokacin suna jami'a sun yi irin wannan abu na yanzu an muka zo kowace shekara suna daukar mota su tarra mu har can inda muke su da kansu su ma su sa bulu su yi consultation kyauta abinda ya kare mu da ja kahin su zo mun ware musu mun ajiye musu suna zawwa gani ne za su yi su ma an suka zo su plus sai su ci mutane to abinda yara suka ga muku haka ne mu tahitan babban likita furke a muku magani
wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin wannan aikin
to wallahi a cikin wannan aikin matsala da muke fuskanta ba ta mu dalibai bace muta kamar ba resource iman bace kamar ba mu ba ba masu aikin bane babu masu aiki kowace shekara akai su alhamdulillah mai matsala ta kudi ce da kayan aiki akwai da akwai ko bana da kata uti ya kamata mu haro wannan aiki
wato tun hudu ga watan
tun hudu da yawa amma rishin kayan aiki da su fado ba a hannun mu amma na alƙawli yasa he da muka kai shi har 10 ga wata kenan kayan aiki da kuɗi shine bamu da a kullum muna dardarkin eske wannan abun yayi bana eske bai ba haddat tazo yanda na ga yamma kuɗi dai mutane ne wanda muka sani haka yan jaha wanda muke tsammani sun yi wani abu to su ma bisa gane bane ko kuma gani suke dai bisa je bane suka ga abin da muke a zahiri kwa su ma wataran su ba mu wataran bisa ba mu yanzu dai babban partner kin yanda na ga yamma sarto a harkar gwaji shi wannan yayan mu uban mu Dr. Aminu shine vraiment yake kama mana ONG ikin su ba mu kayan aiki su ba mu kuma ɗan kudade yanda zamu aiki duka su suke daukan an share harkar gwaji manna saurin consultation da muke yi shine wanda vraiment miki yawo wata shidda muke muna yawo muna neman finansiya
ya maganar hukuma ko hukumomi na fannin kiwon lafiya
yawa to su fannin hukuma an ka dauka kamar minister de la santé a gaskiya har yanzu bamu da wani tallafi daga gare su
ko mun kai kun ne mai tallafin wajen su
yawa ko mun kai dosi mun aje sai ka zo ka jiya ne dosin ka a ce ma dosi har yanzu bai ma isa wajen minister wata ran a ce ma dosi ya bace a yanda muka gane waje ne wanda an buka da wani babba wani da kashi zai hada ka ko da shi minista waje ne wanda har yanzu wallahi bamu ta samu tallahi ba alarki abubuwan wannan da muke aikin su ne muke minister suna iya daukan duka jaha 8 su ware kudi a shekara wanda za su ci ga kowace jaha a basu saboda aiki ne wanda muke vraiment anda sun je sun gani da bai kamata ba a ce mun zo neman tallahi ma bare har mu rasa
Malam Kabir kaji irin tsokacin da su waɗannan ɗaliban suka yi game da wannan aikin na sa kai da suke shirya a duk shekara akwai matsaloli da suke fuskanta fannin abin da ya shafi tallafi wajen gudanar da wannan aikin
commission a far social ta assembly tunda akwai musamman dibitoci na commission da ake cewa commission social ya kamata su samu nazarin su haɗu da wannan matasan likitoci waɗanda ke wannan aikin na sa kai saboda su zame mutu suna gata su yi musu jagoranci bisa ga abubuwan da kamata tunda yanzu in commission din ta yi recommendation ko ga wace institution ce nan mai kula da harkar kiwon lafiya abun a takarce a rubuce kuma a tsare ba abubuwan da suka yi na ƙarshen jikinsu ba watakila ma ba za su iya ba kenan sai ka iske an samu tallahi babba wanda za su samu su yi aiki a cikin natsuwa kuma su samu yawan ɗimbin mutanen da suke buƙata abun ya zamanto tabbata kenan wannan recommendation sai ta yi nake yaga kuma magana magana minister na kiwon lafiya kawai kashi irin matsalolin da suke fuskanta to ka san shi minister abu na mai yi shi na ta haya kenan ko an samu wanda ya san shi dan ya kai ku ya kamata ɗan Niger ko kuma duk wani ma'aikaci na gwamnati wanda ke aiki idan ya ga wani tsari wanda ka ci gaba al'umma ya rungume shi hannu biyu yanzu ko cikin ƙasa irin wannan ɗan ana irin waɗanda abuwa waɗanda ya faɗi ai abun dan mu ma nan sai ciwon hawan jinin shi taso mana wanda suke neman magani saboda duk abun da kamata na ci gaba al'umma na ya kamata mutun shi kama saboda Allah zai tambaye shi akan waɗannan ayyuka da shike yi mi kai ya ma al'umma ko kun bisa ga abin da an kabaga tunda akwai baba baba duka birnin su ga wuce miliyan 100 ko ba wani abu na ba cikin magana kiwon lafiya ba sai ko ina ba haka kenan kaga abu ne wanda in dai akwai niyya akwai sa kai to abu na wanda zai yiwa mai na tabbata muku ya kamata ku samu ku dauki matakin ne kwakware waɗanda kamata wanga abu shi ta yi ka san akwai nema hanya ina kamata a haɗu kenan da a ce yau kun haɗu da ƴan majalisa wani su suna ke kula da waɗannan abubuwa da yau akwai ranar fashin baki a ce inda sun kasa yin wani saboda al'umma ta su je kuma su kai mu al'umma zabe kai musu zabe kuma al'umma ta wakiltu su domin su kula da su su kula da lahiyar su su kula da ilimin su kula da wani ci gaba nasu kenan waɗannan ƴan majalisa duk abin da za a yi nauyi ya ta kansu kuma ina tabbatar da maka cewa lalle wanga abu idan kun ka dauke shi zuwa ga wannan komisiyon har zuwa ga president dole na a kama muku wagga ta wuce amma ku yi ne ku gani wace hanya ta kamata a diba a gani shekara mai zuwa domin a tsara abun
Malam Muktar me ne sakonka zuwa ga al'umma da kuma hukumomi game da shi wannan aikin da sa kai da kuke yi
a gaskiya an akwai wani sako da zan bada babu kamar in ce mutane ya kamata su gane wallahi wannan aikin da muke yi kaga an dan dauma misali bana sabi daga rab da aka yi tai akwai examen da bumi su ba mu daga wajen mu kamar kullum muna da kwarin guya na mu je mu yi wannan aiki kenan mu akwai kwarin guya yanzu sauran al'umma ta gane abin nan da muke yi dan su ne muke yi na ɗaya muna so an muka je duk inda muka je su huto da fifi aikin da muka je dan su ne su huto mu musu aiki na biyu kafin mu je aiki tallafin da muke nema ya kamata vraiment al'umma ta gane wanda muke zuwa wajen su su gane da abin da muke dan al'umma ne dan kasa ne muke yi
wato dan kana magana wajen
hukumomi garan furar ya hodi insha Allah daga sun zo duka amical ta jaha takwas za mu ga mu president mu je mu nemi audience a assembly mu nemi commission kin wannan tunda an suka ga abin na jaha takwas ne tana yi wa su kama kowanne duka yanda ya hodi budi shekin mu ko wata jaha sa turno otor da 2 million abin da muke
wato
hal magani hal kudin magani
miliyan 10
kenan an ka duba duka miliyan nawa ce bata kai ba ma 100 jaha 8 miliyan 80 ko jaha 7 tunda yamai ita babu haka wata kungiya wanda na ɗan yamai
wato abin nufi anan kamar kowace jaha idan aka bata miliyan 10
idan aka bata miliyan 10 zai isa su yi wannan aiki kuma anan kuma lo wanda suke mana shi ma gaskiya zamu gode musu an ka dauka kowace jaha gaskiya DRSP ta jaha tana kama mu kullum da motar DRSP muke zuwa kamar university ta jaha da magaran ita ma tana ba mu mota kamar NSP tana ba mu mota to a gaskiya duk wanda suke yi su ma muna gode musu kuma muna fatan su ci gaba da yi mana kuma wanda su gane ba su ma su gane su san da wannan aikin dan su ne surtout gaskiya dubtetuwa wallahi akwai wanda muke kai musu dossier hal mutahi he a ce an kira ku ko kiran ku ba yi su kuma suna nan dan al'umma ne kuma sun san wajen al'umma zamu je kuma har cikin kauyuka ne duka a program kin mu kauyukan da muke zuwa he mun hadi duka to kenan gaskiya muna kuka muna meka kuka mu ga mutane su kama mana wannan aikin furke ya ci gaba
nagode Muktar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su da farko akwai Muktar Mijitaba da daga cikin daliban jami'an Yamai da ke karatu a fannin kiwon lafiya sai kuma Kabiru Isa shugaban kungiyar matasa mai gudanar da ayyukan sa kai wacce ake kira MGCPSA takeice madadin su da Nasiru Tankare da ya hada mana sauti ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
a
haka to mun gode Yusuf Abdullahi da tawagarka game da wannan magana ta aikin sa kai na harkar lafiya. To yanzu kuma kamar yadda muka ce zamu bar ku ta waya ku fada mana gudunmawar ku to lokaci fa yayi.
To yanzu zamu bude muku lambar wayar mu kaman haka domin ku same mu kai tsaye ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 0 5 2 6 5 5. Amma kafin nan bari mu shakata.
To haka yake mun samu wani ku alayi yanzu kamar yadda muka ce wane ne kuma daga ina. Assalamu alaikum. To ina ga layin shi ya katse Daula sannan kamar yadda muka ce muna son ne mu ji kamar yadda suka ji wannan tattaunawa ta yadda wayannan ma'aikatan ko in ce daliban lafiya wanda sun gama sun zama likitoci sun kuma haɗu da wayanda suke karatu yanzu suna taimakawa mutane wurin yin gwaji da sauran suka dinga zagaye an ji kuma duk shekara sai sun yi. To ga wani alayi. Assalamu alaikum.
To bari mu ji.
Wa alaikumus salam wa rahmatullah.
To da muke tare.
Kana tare da Ilyasu Abubakar IKD unguwar Nahuta Fatusum.
To Ilyasu IKD kaji yanda ƴan Niger ko ince dalibai a Niger da wata kungiya mai zaman kanta ta daliban da suka gama din ma suke zagayawa don taimaka mutane su gane cututtukan da ke tare da su. Me zaka ce?
Wannan abin da suke gaskiya abun ayaba ne da dalibai namu na nan Najeriya za su yi kwaikwayo da irin su da abun yabawa ne abin da suke sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi sannan shawara na biyu kuma shawara na biyu ya kamata mutum duk inda ya ji wani wajen shi a jikin shi ba daɗi ya garzaya zuwa asibiti wannan babban abin da ya ku dacewa kenan.
To mun gode Ilyasu IKD.
To ga wani kira nan daga Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke kan layi?
Muna tare da Husaini Kaura ne daga karamar hukumar Alƙaliri Bauchi State.
To Mallam Husaini barka da shigowa wannan fage.
Yawwa.
Wace shawara zaka iya ba mutane game da yanda za su ƙara kiyaye lafiyar su?
To gaskiya ka mu dai a karkara dan iya cewa mutane su yi hankali da shan ruwa kamar irin na rijiya haka.
To ai kuma shi suke da shi ba yanda za ya zasu.
To amma akwai yanda ake karewa za a iya dafa ruwa.
Shine a nake san je ya ba su shawara.
Ka ba su shawara.
To da mun shawarin da nan bar kenan a dinga tafasa ruwa.
Yawwa yanzu na je baka.
To ni kuma inda nake gaskiya ba mu kusa da asibiti ko na taka tafi ma.
To wannan sai mu kira ga gwamnati kenan.
Allah ya sa mahukunta na jin ka da ma masu hannun da shine za su iya budewa su taimaka wa al'umma.
To mun gode Mallam Usaini bari mu ansa kira na gaba.
Hello. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam daga ina kuma wace magana?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga Damagaram Habiba.
Yawwa.
Daga Damagaram Habiba Halifa da Damagaram.
To Halifa muna jin ka.
Yawwa, wannan abu da ake a nan garin mu ne da Damagaram ake ko bare na je da kaina amma kuma mun yi farin ciki da abubuwan da suke yi.
Alhamdulillah.
To muna
goyen baya da abubuwa da suke yi wallahi. Mun ji dadi kware kware Allah ya kara musu karfin gwiwa.
To mun gode sosai wallahi. Sannan kuma shawara fa.
Shawaran da zaka iya ba sauran ƴan uwanka domin su ma su je wajen gwajin nan. Muhimmancin gwajin da kaje.
A takaice.
Sai ta abin da zan ce ya kamata a ce duk likitoci na ba ma nan da magaran ba ko na Niger na duk duniya a ce haka suke kenan suna taimaka ma ƴan uwa talakawa wanda za su amfana
haka.
To
mun gode
Halifa. Amma da kudi aka mana shi kyauta abu ne da za mu yi tare.
To mun gode Halifa sosai daga Damagaran. Kin ga ko sai gashi mun rike da dan Niger.
Haka ne.
Wanda aka yi a gidansu.
Ga lokaci yayi halin shi.
Haka yake. To da fatan duk kasashen mu na Afirka ko kasashen mu masu tasowa za mu ci gaba da taimakawa kanmu da kanmu saboda wani lokaci sai ka ce miki kanka kafin Allah ya taimaka maka.
An ce rigakafi yafi magani.
Haka yake Daula Salim. Sannan kuma kar a manta kamar kowace Juma'a gobe in Allah ya kai mu za mu dawo ne akan abin da ya shafi nishadi al'adu zamantakewa sai a saurare mu dan aji me zamu gutsuro ko ya kika ce
haka ne Mallam Usman.
To yanzu kan duka
ni Daula Salim
sai kuma Usman Ahmad Kabara a madadin wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown sai engineer mu ne Mr. Rob McLean. Kar a manta a shiga shafin mu na yanar gizo na voahausa.com domin jin dukkanin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe ga wanda bai ji ba da sauran ma shirye-shiryen mu zama lafiya.
Ba ruwan sa yau da malalaci yau ya Wasanni na motsa jike dinkin su fita share.